gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Daula Salim
da ni Amina Buhari Auna.
Duk ranar Talata, shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi, inda a yau ma 18 ga watan Disamba ta shekarar 2018 shirin namu na magana ne akan haddar karatu da dalibai ke yi domin cin jarabawa ba don fahimta ba.
Bai kamata a ce dalibai suna yin read and pass ba, ba kaman ma mu saboda bangare ne na lafiya, kuma dukkan wani mistake da idan mutum ya yi zai iya zama matsala a cikin al'umma. Ya kamata a ce mun zauna muna karatu muna fahimta cewa me muke karanta kuma me ya kamata ni.
Haka ne Daula, idan kika dubi kasar mu Najeriya inda dalibai suke samu matsalar fahimtar karatu, za ki ga yawanci suna karatu ne don cin jarabawa kawai ba don fahimtar darussan su ba. Wannan lamari yana iya kawo illoli da yawa, don haka ne yau za mu tattauna domin jin abubuwan da ke kawo wannan matsalar da yadda za a magance shi domin samar da ingantaccen ilimi. Wakilin Muzaraddin Sani Funtuwa ya tattauna mana da dalibai a zauren muhawarar yau da gobe.
To yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka mako a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce ta yaya za a magance matsalar haddace darasi da dalibai ke yi domin cin jarabawa maimakon fahimtar darasin. Ga kuma yadda kuka ansa mana.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga wurin Inuwa Abdul Malik Unguru, inda ya ce idan malamai za su na tambayar dalibai abin da suka fahimta akan darasin da suka koya musu, to babu shakka su ma daliban za su koma fahimtar darasi maimakon hadda. Nagode yau da gobe, ku tashi lafiya.
Sai sakon gaba, inda ya fito daga Imam Yahaya Soja Uba Adamawa, inda yake cewa salam yau da gobe. A gaskiya wannan matsalar ta danganci bambancin fahimtar dan adam ne, saboda wani yana da kokarin karatu amma baya fahimta, wanda hakan yake haddasa dalibai suke haddace darussan su don cin jarabawa.
Sai amsa na gaba kuma daga wurin Bala Usman Karasuwa, inda ya ce a sauya tsarin yadda ake gudanar da jarabawa da kuma bullo da sabbin hanyoyin gwajin hazaka.
Sai Muhammad Dan Budamshani, inda yake cewa yau da gobe ikon Allah, eto hanya ɗaya da za a magance crime da dalibai suke yi shine gwamnati ta ɗebi ƙwararrun malamai, dan akasari laifin malamai ne yake sa dalibai suke crime. Inda malamin zai ce maku shi baya son a kawo masa wani abu daban idan ba wanda ya koyar da ku ba, to ta yaya za a magance hakan?
To amsa na gaba kuma daga wurin Abdul Aziz Adamu, birnin Fulani Gombe, inda ya ce to ni dai ana wa fahimtar abinda yasa dalibai suke hada shine ana koya musu da yaren Turanci, da za a fara koyarwa da harshen gida da an magance haddan da dalibai suke yi.
Sai Saidu Sani Ayo, inda yake cewa salam yau da gobe, magance matsalar haddace karatu a maimakon fahimta abu ne mai wahala a zamanin yanzu. Dalilai shine kuwa malaman sun kasu kashi biyu, wasu malaman suna son a haddace karatu, wasu kuma malaman fahimta suke so.
Sakonmu na ƙarshe a yau kuma ya fito ne daga wurin Shehu Adamu Rijau, inda ya ce ai yanzu an daina karanta ka fahimta, sai dai karanta ka ci jarabawa kawai ake yi kuma hakan ba karamar matsala bace domin hakan na cikin manyan dalilan da suka sa harkar ilimin kasar mu ke ci baya maimakon ci gaba
to mun gode ku ci gaba da aika mana da sakonni
To madalla yanzu bari mu je ga zarajin Sani Funtuwa domin jin yadda suka yi da dalibai a zaura muhawarar yau da gobe.
Jama'a sauraron wannan shiri na yau da gobe sannan mu da sadaka da ku a cikin wannan shiri. Shirin yau da gobe shiri ne ake gudanarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ga matasa. A wannan shiri namu na wannan lokaci zamu duba yadda dalibai suke maida hankali akan yin hadda maimakon su tsaya su fahimci yadda ake koyar da su a makaranta. Tare da ni Zaruddin Sani Funtuwa. To ga yadda tattaunawa mu ta kasance da waɗannan matasa da kuma masana da kuma masu fashin baki akan wannan maudu'i ai sauraro lafiya
sunana Abubakar Ibrahim Usman
kana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a shirinmu na yau da gobe shirin matasa wanda shiri ne wanda yake dubawa akan irin yadda harkokin ilimi suke tafiya musamman a kasashen mu masu tasowa irin Najeriya to akwai wani tsari da ake kallon dalibai kamar suna maida hankali akan wannan tsarin na idan an dauke ka a karatu sai kaga mutun shi kokarin shi dai ya gama karatun nan ba tare da wai ya ma fahimci me ake koya mashi ba me kake kallon yana ka irin wannan al'amari
to gaskiya irin wayannan al'amarin wani lokacin akwai abubuwa zaka ga wani lokacin akan samu matsalolin ta bangaren su masu koyarwa wani zubin kuma akan samu matsalolin kuma ta bangaren su masu koyar
na'am
kaman ta bangaren su masu koyewa akwai wanda zaka gan shi yazo shi yana koyewar a class daga ganin shi ma kai kanka ma zaka fahimci cewa shi ma bai fahimci abun ba ballantana kuma shi yayi train ya ce shi yana so ya saka maka shi kai ma ka fahimta
wato kana nufin kamar su malaman ma da suke koyewa kenan
eh malaman da suke koyewa gaskiya akan samu irin wayannan manzalzalin da dama ta bangaren su
yanzu wace makaranta kai
nayi karatu a School of Health Technology Kankia
kuma kai irin wannan abun bai shafe ka ba ganin cewa babban makaranta ce kuma bangaren da irin bangare na harkar ilimin lafiya kaga ko sai da kwarewa za a zo a taba al'umma to kana ganin kamar irin waɗanda kuka yi karatun nan akwai irin waɗanda za ka ga sun irin wannan karatun su dai haddace kuma gashi za su je su taba al'umma a asibiti
eh gaskiya akwai irin wayannan din so amma kuma kamar yanda muke faɗa mu zan iya cewa irin wayannan matsatsalin ta bangaren mu akan samu karancin su domin zaka ji ana faɗa ana cewa rayuwar al'umma ce zaka je kai aiki da ita so shi yasa zaka ga mu irin wannan karatun nan read and pass gaskiya ba cika yadda
hasashanka akwai irin guraren da ake irin wannan kamar ka je makaranta ka haddace abu kuma ka zo wajen kare shi wannan karatun da kai abun ya kasance ka kasa ma kare abun
eh haka ana samun irin wannan bangaren ko ta bangaren mutum akan samu irin wannan bangaren zaka ga cewa akwai wani abin da dole cewa kila wani word ce ko scientific word ne ko wani abu wanda wannan ba ka da wani damar da zaka iya cewa dole dai haddace ne ya kamata a ce ka yi mai irin wannan din ka haddace ta ka san yanda zaka yi fade sannan kuma ka haddace ta ka san yanda zaka rubuta ta
kuma yanzu aka tambaye ka ta yaya za a shawo kan irin wannan matsala ganin cewa yanzu gashi dalibai sun taso suna karatun nan kowa yana so yayi kuma zaka ga wani baya maida hankali a wajen karatun shi yafi so dai ya samu abin da ake cewa kwalin karatun kawai
to ni irin shawarwarin da nake so in bayar a irin wannan taban wannan bangaren shine kamar zaka ga cewa kasashen da suka ci gaba ba a Najeriya ba kusan zaka ga sun yi focusing ne akan abin da dalibi ya je koyo zaka kusan shi ne ake koya mashi so amma muna a kasar mu Najeriya sai in rasa cewa zaka ga cewa ga abinda mutum yaje yake koyo amma kila sai kaga an debo wasu courses din da an zo an hada mashi an yi mashi jampacting din su wanda zaka ga ba yi da wani abinda ya rage mashi illa dole yaje ya ce zai ci gaba da yin haddai amma akwai kasashen da zaka je ka gani idan aka ce yes ka je zaka karanta kila medical lab ne zaka ga duk abinda za a kaya maka pertinent to wannan medical lab din ne zaka je ka karanta
to kamar su irin in ce dalibai haka da suke irin wannan karatu na lokaci za ga dalibi kamar bai mai da hankali akwai
kuma ya kamata a ce da daliban da su iyayen da kuma a hukumance a ringa sa ido ga irin wayannan makarantun saboda ko a nan ba wai ma sai kasar waje kade ba a nan Najeriya ma akwai irin makarantun da zaka je ka gani kawai kudinka ne zai yi maka karatu
sunana Sumai Sagaji kuma ina karatu ne a Kankia School of Health and Technology Kankia
akwai irin wannan abin da ake kallon dalibai kun cika yin hadda a karatu ga hadda kawai ake ba wai sai an maida hankali akan a fahimci abin da ake koyawa wannan hakan suna ga abun yana da illa illa ko ko bai da illa?
Gaskiya yana da illa kuma bai kamata ba. Bai kamata a ce dalibai suna yin read and pass ba. Ba kaman ma mu saboda bangare ne na lafiya kuma dukkan wani mistake da idan mutum yayi zai iya zama matsala a cikin al'umma. Ya kamata a ce mun samu na muna kagasu muna fahimtar cewa me muke karanta kuma me ya kamata ni.
Ce dalibai su zauna su rinka fahimta abinda suke koyo. Wace shawara zaki bada?
Eh gaskiya zan bada shawara kuma zan goyi bayan cewa fahimtar dalibi ta ba kan cewa a ba ya je ya dauki karatu ya hadda. Yafi yawa gwam dalibi ya tsaya ya fahimtar karatun shi da abinda ake so a koyar da shi. Shi yasa akan cewa a ba shi hand out ko kuma wani abin karatu ya haddace ya maida ma malami irin abin da aka ba shi. Saboda zai iya kasancewa shi dalibin ya yi hadda saboda ba kowace hadda ba ce ke zauniya. Zai iya yin ta wani bayan lokaci kuma ta gude, amma idan fahimtar karatun ya yi ko da yaushe ko a ina ne idan har aka tambaya zai iya ba da bayanin abin da ya fahimta a kai.
To ya kike ganin irin wa'anda suke zuwa aikin nan ga sun gama makaranta? Kuma sun zo sun samu aiki sun kasa kare abin da suka koya.
Eh wannan matsala ita ce ta danganta daga wannan read and pass din da suke yi. Da a ce tun a lokacin da suke karatu sun zauna sun fahimci karatu ba wai cramming suka yi ba. To gaskiya da ba za su samu wannan matsalar da suka samu ba.
To kamar yanzu a ce ki ba da shawara dalibi ya zauna ya rinka fahimtar abin da ake koyar da shi ta ina za a fara?
Yawa shawaran da zan fara bada za ta fara ne daga kan malamai, saboda akwai malaman da suke cewa su abin da suka bada shi suke so dalibi ya maida musu. To zai fara tun daga kan wannan malaman cewa a'a su bari tambayar da suka yi fahimtar dalibi ya rubuta musu abin da cewa ya fahimta ba wai dole abin da suka bada ba. Sannan su kansu daliban su kasance cewa abin da suka je yi sun fahimce shi kuma sun maida hankali a kan shi.
Kina ga su ma malamai suna taka wata rawa kenan ta dalibai suke yin haddai sai ka rubuta musu abin da suka tambaye ka ba irin fahimta ka ba kenan.
Eh gaskiya yawancin malaman su ne suke da babban kaso a irin wannan, saboda akwai malaman da suke cewa dole sai abin da suka rubuta shi dalibi zai maida musu. Kaga wannan shi ke sa dalibi ya je ya zauna kawai sai dai ya kira min ba wai dole sai ya maida hankali cewa ya fahimci abin da aka koya ba.
Kana magana da Gaddafi Abubakar ne?
To Malam Gaddafi, ka dai ji irin maudu'in da muke tattauna a wannan zaure ko?
Eh na ji.
To kai wace shawara za ka bada?
Shawarar da zan bada a nan ita ce daga kan malaman da suke koya ne, saboda malaman kawai suna yi ne ba wai suna yi don ɗaliban ba ne ba, suna yi don abin da za su samu. Shi yasa kawai abin da ya tunkarar musu gaba ba ɗaliban nan kawai nake koya mawa ba, ƴaƴana wannan suke karatu ba. Kawai bari in ji abinda na koya musu, shi abinda kawai zan koya musu shi za su maido min dan ban da lokacin da zan tsaya in ce zan duba abinda za.
Yanzu kana ganin abin ba laihin su dalibai bane ba kenan?
Gaskiya matsalar cikin kashi 100 kashi 60 laihin malaman ne.
Baka ganin su daliban su ba su tsayawa kamar idan in ka je a ce babban makaranta irin ta karatu mai zurfi ta gaba da sakandare, a za ka wani lokaci kawai za a baka topic ne a ce je ka koyar da kanka. To su me yasa su ɗaliban ba su koyar da kansu musamman irin university da polytechnic da dai irin su colleges of education? Za ga an baka topic ne kawai a ce je ka koyar da kanka kuma a yi maka jaraba a kan shi. To ba ganin su ma ɗaliban akwai sakacinsu?
Akwai sakacin ɗalibai a nan.
To
saboda ɗalibi abin da ya cika je ka koya don ka san shi zai taimaka ma rayuwarka gaba, ka taimaki wani. To su kuma matsaltsalin da malaman suke samu munan abin da muke da shi Najeriya ba wai ka koya ba, duk kasashen da suka ci gaba abin da suke da shi sai suke don ka koya ma abu ya zama ne alfahari da kai gobe ko ka fi shi ma abin da ka koya mai ka fi. To amma munan abin da muke tunani kawai bari in koya mai ni ba ta shi nike, ni ba afta shi nike ba, ina son yana neman kuɗi na ne abin da ya yi. Shi ya sani ni makarantun da nake na riga na shiga gaban shi ni dan kasa haka muke.
To ba ya kake kallon wannan zargin da ake ma dalibai su dai sun matsu su kammala makaranta kawai su je su nemi aiki ba tare da wai sai sun ma iya abin da aka koya musu?
Wannan zargin da ake musu gaskiya haka ne, kowa tunanin shi idan ya gama ya samu aiki da kwalin abin da ya gama. Kamar ni yanzu dalibi ne daga Federal University Legon ba na gama abu.
Wata kan kai ma kai haddar da yanzu kai baka damu da abin da ka koya ba, so kake kai da ka samu aiki?
Inda na koya amma an sa haddar ciki tunda koyan da kai haddar ce za ta raba ka da shi.
To kai ma ka ɗaya daga cikin haddar nan da yake
nan.
To yanzu baka ganin za ka iya samu wata matsala idan ka samu aikin a ce an zo an take ka kasa kare shi wannan karatun da kai?
za a iya kara abin da aka
yi. To ka ce kai ma an yi hadda a cikin karatu.
Ai ba duka ba. Ba abu da yake tsaya ma mutum.
Kuma an
akwai inda in yazo
ne aka fi ya faruwa sai aka tambaye ka daidai gurin da kai haddai. Kuma sai ka kasa kare kanka. Ya kake ganin za ka yi.
To wannan kuma an samu matsala kenan.
To ka gani kenan yadda ka ce malamai suna da matsala su ma ɗaliban suna da matsala kenan ko?
Haka take.
To Allah.
Amma fa sun tafi nan malaman ya hiya.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Ina magana da
Zinata Abubakar.
To malama Zinata Abubakar ke wace makaranta kike yi?
College of Southern Environmental Frontier.
To malama Zinata kin ji dai irin maudu'in da muke tattaunawa a wannan shiri na manaku na matasa na yau da gobe na sashen Hausa na murya Amurka. In aka tambaye ki karatun ki akwai hadda a cikin shi?
Eh gaskiya akwai.
To me yasa kuke yin hadda ba ku tsaya ku fahimta abinda aka koya muku?
Eh abin na tashi ne daga wajen malamai kuma. Akwai wanda zaka samu kaga dole shi hadda yake so wani kuma yana son understanding ɗinka abinda kai understanding. Akwai wanda ma zaka kawai shi da ya shigo fisha dai yayi dai walau kun gane walau ba ku gane ba dai kawai dai yayi ya fita.
Suwa malaman ba su tsaya suna koyewa yadda ya kamata kenan.
Eh akwai kuma wanda zaka ga ma yana koyewa bai ma dai irin son a daidin ga
malamai da
tambaya haka. Eh saboda ka hakure shi kaga Allah yake ya gama kawai ya tafi shi ma ta kanshi yake.
To malaman kenan wasu ma ba su san abin da suke ba kenan a azuzuwan da suke koyar da ku.
To gaskiya ko anda ba san abin da suke yi din ba.
To ya kike ganin za a shawo ya kike ganin za a shawo kan wannan matsalai?
To gaskiya matsalar dai shawo kan tan dai ita ce dai a dai buga tsayawa a fahimci abin da ake koyawa shine saboda kaga wasu da yawa kawai dai a samu a gama ne a samu kwalin kawai a samu aiki walau an san abin da ake walau ba a san abin da ake yi ba duk shike dawo haka saboda wasu malaman suna matsawa ne kawai wani zai ce shi kiramin din yake so abin da ya koya shi yake so akwai kuma anda kwakwalwarsu ba haka take ba akwai wanda shi fahimta abin yake so shi ma sai ya kawo nan shi.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Ina so in ji sunanka.
Eh kana tare da Hassan Sarajo.
To Hassan ka dai ji irin abubuwan da muke tattauna. To kai wace makaranta kake?
Eh na gama Institute of Education AU.
To ka gama a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria kenan. To lokacin da kake wannan karatun wani lokaci zaka ga wani hadda kawai yake domin da ya mallaki kwalin wannan makaranta a ce ya gama ya tafi domin ya samu aiki. To kai kana cikin irin wannan masu hadda?
A gaskiya bana cikin masu hadda.
Wato kai ka gane duk abin da aka koyar da kai kenan.
Eh gaskiya saboda a times san irin question din da ake yi ma idan kai hadda za ta cuce ɗalibai saboda ana yin apply question ne ba tambayar direct abin da aka baka a cikin material saboda haka idan kai hadda aka zo jaraba an samu matsala kiran ba za ka san yadda aka dosa ba sannan mafi yawancin student abin da yasa wannan abin yake da matsala sosai a wajen student shine wani idan ya lura lecturer ya ce abin da yake so shi za a maida mai to zama zai kaduwa yana a cikin din lecture ba saboda haka abin da yaje karanta zai zama bai da experience akai shi da gurin shi ya samu wannan material handa hawo ta ga sa TV jaraba ya dan na jaka ta duka yaje ya dan na jaraba ya maida mai. Assalamu alaikum warahmatullahi.
Wa alaikum salam. To kai me zaka?
Ina na Kabir Haruna.
To malam Kabir Haruna gashi ka je ji abin da ake tattauna kai wace makaranta kai?
Na yi karatu ne a kwalejin ilimi ta tarayya da ke Katsina.
To kai kwalejin ilimi ta tarayya da ke Katsina wannan al'amari na irin a ce dalibi haddace abu ya maida ma malami shi yana faruwa a wannan makarantar taku?
Eh to a gaskiya yana faruwa da yawa.
To kai ya faru da kai?
A bai faru da ni ba.
To garin ya kai bai faru da kai ba?
Gaskiya saboda na fahimci kusan duk wanda zai yi karatu ya haddace abu domin ya je rubuta a wajen jarabawa yin haka ba taimakon kai bane ba kuma taimakon al'umma bane ba musamman mu idan aka yi la'akari da mu waɗanda ake horar da mu domin mu ma mu je mu koyar da wasu. To ya zama na mutum an bashi abu ya je ya haddace domin ya je a tambaye shi a jarabawa kawai ya rubuta in ya haka bai taimaka ma kanshi ba saboda wata rana mutum zai tsinci kanshi cikin aji da sunan shi ma zai koya ma wasu. Idan muka tsaya ka koyi abin da aka koya maka ba ka fahimce shi ya za ka je ka koya ma wasu kaga abu ne wanda ba zai yi ba.
Ganin cewa ka yi wannan makaranta ta kwalejin horar da malamai da ke Katsina wato FCE Katsina ko?
Na'am.
To ana saida muku irin abin nan da ake ce mu hand out wato irin takardun nan da malamai ke saida muku?
Ba saida mu hand out amma kaman za ga malami zai yi preparing in lecture note sai ya bada ya ce a je a yi photocopy. Idan malamai suka yi photocopy sai su riga karantawa domin ya taimake su zai guiding din su ne wannan amma ba ana badawa bane ba domin a je a haddace. Saboda sau da yawa malaman mu suna gaya mana cewa yanzu aikin koyarwa ba wai ya ta'allaka bane ba mu malami ya zo koya maka komai da komai a cikin aji kuma ake cewa teaching is no longer teacher centered approach, it's learner centered. To kawo kenan dalibi mai koyo shine ake expecting in yaje ya bincike ya gano abin da zai koya domin ya taimaka ma kanshi ya kuma fahimci abin da ake koya mai, ba wai kawai abin da aka bashi ba yace zai haddace ya zo ya rubuta din yaraba. To irin wannan mani zaka ga ya kawo mutum ya gama makaranta sai ka zo ka same akan abin da ya karanta kamar tambaya mai sauki, sai ka ga yana ta zara ido yana yanka maka ne bai san abin da yace ma ba, saboda hadda ya a lokacin da yana makaranta ba fahimta ya ba. Wannan ya zo na fahimci abin da aka koya mai, insha Allah a duk inda aka tambaye shi at least zai iya kokari ya dani bayanin wani abu da ya shafi abin da ya karanta.
Sunana Malam Yazid Ahmad.
Ya zaka kwatanta min abin nan da malamai suke saida ma dalibai wanda ake ce mu handout, kana ga wannan handout din tana ko taimaka ba ai take kama dalibai yin wannan hadda ba ta koyon karatu?
Za a ce tana taimakawa wajen hadda kuma ba ta taimakawa.
To
sai bangare biyu ne, akwai wanda in ka kalle shi ta wata hanya taimako ne aka yi ma kai dalibi, abin ne wanda kai ya kamata ka je ka yi wannan wahala kai extracting din abubuwan nan masu amfani. Dafa cikin handout kamar an extracting abubuwa ne masu amfani, an samu abubuwa masu amfani ne an tattara ma a waje guda.
Na'am.
Wanda zai guide naka. Ita a kan wannan hanyar taimakon naka. Sai wasu dauka ba taimako bane ba.
Na'am.
Sai su kiyas hadda to wannan duk abin da ke cikin nan da malami ya tambaye su sai su sauke mai wannan hadda da suke ta wannan abu. Duk kuma wasu malaman inda ne himmi yake daga nan, a ita handout din ya kamata ma a tsaya kamar yanda kai magana ana saida wasu makarantun suna saidawa har yanzu.
To baka ganin wani dalibin idan bai sai wannan handout din ba za ka ga kamar ma ana kada shi. Dole ka ga sun tilasta ma dalibai, sai sun ma sai sun tilasta ma dalibai irin haddace wannan handout din saboda in sun rubuta su ga eh handout din su je suka saya.
Wato ai dama nan ne zan koma ma maganar su lehin malamai a ɗan uwanmu. In ka ba yaro hand out kakka matsa mai ka ce abin da ke cikin hand out ɗin nan shi kake so ya haddatu ya kawo ma. Daga inda kai wannan kamar ma ya zama corruption ne ni a wajena, saboda ka riga kai corrupting karatun yaron, saboda ko yana da kudi ko yana da hali sai ya kokari ya sai wannan hand out ɗin, wanda cutawa ne wanda a China a yanzu haka primary school da secondary school yanzu haka sun hana wannan extra lesson da kake gani ake yi a makarantu namu. Sun ɗauke shi ma wannan corruption ne. Yaro duk abin da malami zai koya mai ya koya mai a shi a aji a dama ai komai da komai yaro ta gida, saboda abin da suke kallo kenan ise corruption wannan ma extra lesson din.
To yanzu aka ce ka ba da shawara ta yadda za a samu fita a wannan hadda da dalibai suke yi, me zaka ce?
Sai a koma daga can kasa, wato daga primary school sai a zuwa secondary school sannan zuwa tertiary. Daga primary school yaro ya san a me concept din karatun nan da yake, ya san concept din na wannan gane karatu da rubutu, ka san can ake koyon shi. Sun ya iya wannan sun ya zo ita babban makaranta kenan ta secondary. Nan ma sai kokari ya san a'a shin daga nan ni wani layi zan dauka, shin ni layin science zan dauka ko layin engineer zan dauka ko layin art zan ko dauka. To daga nan in yaro ta makarantar gaba, daga nan ana sa ran ya san din layin da ya dauka ga yanda layin nan yake. Akwai layin da dole sai ka hada da wa'annan yan kananan haddojin. In nace haddoji za a ce a wannan theorem ce, wannan law ce, kaga din yanda zaka yi tunda an riga an yi proven ɗinta beyond reasonable doubt, kaga dole sai kai amfani da ita a matsayin hadda.
Malam mai sauraro so yaji cikakken sunanka da kuma matsayinka a inda kake koyarwa.
Sunana Abdulhamid Bugaje, ina aiki a Katsina Polytechnic, Hassan Usman Katsina Polytechnic, a matsayin senior lecturer na wannan makaranta.
Akwai wasu zarge-zarge da ake muku ku malamai, ana ganin cewa wani lokaci ku kuke tusa ma dalibai yanayi wanda suke zuwa kawai su haddace abu domin su kawo muku dan dai kawai dai su ci su ba wannan makaranta. Ya za ka wannan zargi da ake?
Wato shi irin wannan abin bangarori daban-daban ne, ba wai mutum daya ba ko wani wa'ansu malamai ko wada, a'a duk stakeholders idan ka fara ma tun asali ta gwamnati kanta abinda take bukata a kawo mata takarda cewa an yi wannan karatu, dada ko ya ido ya iya ko bai iya ba takarda dai, wannan yakan sa yara ba ko sai sun gane ba duk ko ta halin kaka su samu certificate. Amma idan ka diba su ta bangaren yara da kuma still ma'aikata ilimi, ka san mu akan kawo mamu yara ne daga makarantar secondary, to a can wurin matsalar da take faruwa wa'ansu ba su iya karanta su fahimta sai sun haddace, saboda tun daga secondary school zaka ga an ce da lokacin da muke secondary school ana demotion, in ka zo baka iya ba za a yi ma demotion. To amma yanzu demotion ya fara da in kana S3 zaka SS1, to lokacin za a iya yi maka jarabawa ta gwaji, amma a ce in baka ci ba a maido ka ba. Wannan kaga da tun daga farko in baka iya ba za a tsaida ka sai ka iya ka wuto. Sannan kuma su kansu principals shugabannin makarantun secondary school ana rating din su na mutun nawa ya ci jarrabawa da zai iya tahiya makarantar gaba da secondary school shikenan. To idan ya zo nan wuri matsalai bai iya karanta ya fahimta sai ya ga cewa to bare ya haddace. Akwai waɗansu malamai idan baka ba su irin abin da suka baka ba kamar yadda suka baka
garbage garbage
yawa. To ka gane ku wannan shine akwai waɗansu daga ciki wannan gaskiya ne akwai waɗansu haka suke saboda kila yadda suka shigo makarantar.
To malam in aka ce ka bada shawara yadda dalibai za su rage wannan in ce hadda wato crime a turance sai rage ta aka ce ganin za a bullo ma al'amura.
Ni ina ganin ho sai an haro foundation daga foundation ne fa duk in kai gini bisa tubalin toka kai ma ka san abin da ka abunga can din dai daga primary ma zuwa secondary sai an diba wayannan al'umma sannan wayanda suka zo suna da kokari ai kana ganin su kaga in muna makin muna ganin wanda ba wai abin da ka bashi ba turancin da ka bashi zai mai doma a fahimtar shi zai bada.
To ka ce akwai cikin wasu daga cikin malamai su sun fi son abin da suka baka shi zaka dawo masa da shi to waɗannan malamai akwai su ma wani kira da zaka yi musu ganin cewa sun kiya irin wannan ɗabi'a ta kamar su suke tirsasa ma ɗaliban suna yin wannan hadda.
Abinda nake ma magana ba ina jimlar duka malamai ba an kan samu wasu malamai su abinda suka bada shi suke so a maido su wannan shine
su ba wata shara da zaka ba su su daina wannan ɗabi'a
ita ce su tsaya su rika karanta abinda yaro yace ya rubuta a cikin littafi kayan simakin ba wai sai abinda yace ba amma abinda yaro ya rubuta a cikin littafi shin yayi daidai da ansa shikenan wallahi alhamdu ka bashi make shi.
To nagode ma. To amma dan waɗanda kuka ji muryoyin su kuma suka taya mu gudanar da wannan shiri ni na shirya na gabatar daga nan katsina zaradin sanufin tuwa nake cewa a huta lafiya.
Masu sauraro kun ji daga bakin malamai kuma kun ji daga bakin ɗalibai akan wannan maudu'in namu na yau dole mun kika dauka daga kan maganar da suka yi.
To Amina gaskiya haka ne wannan ba karamin matsala bane ga karatun mu na kasar mu kasashen Afirka masu tasowa musamman ma a Najeriya ba kaman ma dai arewacin Najeriya abun yana da illa sosai saboda zaki ga da yawa sun karanta abu amma in aka zo aka tambaye su kan abin da suka karanta
an gama exam amma
manta kuma ba haka ya kamata a ce ba. To ni ina ganin maybe matsalan kila yana da nasaba da harshe ne maybe kila turancin da ake koya masu ne ba sa ganewa ko kuma matsalan malaman ne kaman kin gani
amma kuma wani lokaci sai in ga kaman har da iyaye su dai suna biyan kudin makaranta da kuma dai a kawo musu result in an kammala makaranta amma ba su bi kuma su tambaya me kuka gane me aka koya mu kin gane bayani.
To wannan ma kin wani magana mai muhimmanci tunda da a ce yau kana da daya tafi makaranta ya dawo daga makaranta ka kira shi sai kaga darussan da yake da shi abin da ya kamata ya dinga tunda akwai abin da ake ce ma syllabus ko abin da ya kamata a koya musu wannan term din so kin san me kamata yaron ki ya koya abinda aka koya mishi take tambaye shi to zo me aka koya maka yau me ka gane to ba in dai har kin zauna kin yi mu'amala da danki a lokacin zaki gane yanayin fahimtar shi akan karatun amma dai ina jin wannan ba abu bane da ya kamata mu gama wannan satin
insha Allah
wani mako mai zuwa za mu ji ta bakin gwamnati da kuma ta bakin su kansu ma manya-manyan malaman jami'a din dan mu ji tunda wannan matsalar ba wai a primary school bane ba gaba daya da secondary din da jami'a din duk akwai wannan matsala sosai tunda zaki ga bambanci ma wa'inda suka zo kasan waje su kuma ba haka karatun yake ba to ana samun matsalar nan.
To jama'a dukkan ma'anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu a yau a madadin wacce ta taimaka mana ta bada umarni wajen hada wannan shiri Sa'ida Hamdun da injiniyan mu na yau tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa
Daula Salim
da ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington muke ce muku ku huta lafiya.
za su bari.